بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 29 ga watan goma hijira 1444 wanda ya yi daidai da ranar 19 ga watan 5 miladiyyar 2023. Muna gode wa Allah da ya ba mu dama ta ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazin Iyaqul Libinul Islami wanda yake a masallacin Munira, unguwar bayan fandude daidai kasuwar bankane birnin Miami da jamhuriyar Nijar. Muna tafsiri ne a cikin suratul Nahl, inda da farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 110. To za mu tashi aya 111 zuwa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so. Farkon aya na 111 a cikin wannan sura shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki: yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ina ganin nan ne za mu tashi, saboda jiya mun yi bayani cewa babu shakka waɗanda suka gafalu a nan duniya ba su ga Allah ba, ranar lahira suna daga cikin asararru. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala game da mutanen da suka yi hijira bayan an azabtar da su a garin Makka, suka je garin Madina, suka yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah, suka yi haƙuri, Allah ya ce lallai Ubangijinka bayan wancan abubuwan da suka faru mai gafara ne kuma mai jinƙai ne. Sai Allah ke ba mu bayani yadda halin mutane zai kasance wa gaban Allah. Allah ya ce yawma ta'ti kullu nafsin, ranar da kowane mutum zai zo shi ne ranar alƙiyama. Tujadilu an nafsiha, tana jayayya game da al'amarinta. Nan tujadilu shi ne ta'tadi, tana kawo uzuri game da kanta. Ranar ƙiyama ga mutum yana: ya Allah, wallahi shaitan ne ya sani kaza, ni dai ba da so nana ba, kaza ɗin nan da ni yi, ni dai wallahi abin da ya sana ya da na sani, wallahi inda na sani da ban yi ba. Kaga suna shi ne tujadilu an nafsiha, tana ba kan ta kariya. Kuma ranan nan ba da kariya ba zai amfani ba. Allah yake cewa tuwaffa kullu nafsin ma amilat, kowace rai za a cika ta mata aikin da ta yi, za a ba ta sakamako irin na aikin da ta yi, babu wanda za a zalunta. Wa hum la yuzlamuna, su dai mutane Allah ya ce ba za a zalunce su ba. Ma'ana duk yawan ladanka ba za a rage ma ka ce ya yau Allah zai ba ka shi. Kamar yadda in mutum ya ji da laifi ba a cewa a rage saboda azabar shi ta yau, kowa za a saka mai gurgurun abin da ya dace da shi. وضرب الله مثلا الا يا ابو مثالي اسم القران مي جنوا قريه game da wani gari. كانت امنه, ta kasance cikin aminci. Nan ana bayani ne akan garin Makka. Allah ya buga misali ga mutanen da suke zaune a garin Makka, sun kasance a cikin aminci. Mutma'innatan, tana cikin nutsuwa. Ma'ana mutanen garin Makka suna cikin nutsuwa. Ya ati rizqu ha ragada, arzikin su da Allah ya kaddara zai same su, yana zo musu ragada, ai musa'an, a yalwace, komai yana zuwa cikin yalwa ba tare da takura. min kulli makan, ta kowane ɓangare komi yana zo. Fa kafarat bi an'umillah, amma fa sai suka kafa cewa ni'imomin Allah. Nan da aka ce fa kafarat bi an'umillah, sai garin ta kafa cewa ni'imomin Allah, ana magana ne akan mutanen garin. Sai mutanen garin suka kafa cewa ni'imomin Allah, shi ne aiko da manzon Allah da aka yi zuwa gare su suka bincike. فأذاقها الله لباس الجوع، سأل سبحانه وتعالى إذن يسنيام ستفاقين يوما ننك مكر مدنة معنى الله إذا لبيس ديوما قوانا لوكا شيء أنا فمالي من أباس يشي أنجا لبيس دعوة حال هلون يوما شكرا بقوي أستير يكي سنة موشي قومنا ناتي أكي سبود بلاني kun san abinci bai maganin yunwa, na da jarabe mutane da yunwa. Ai duk shekaru da yawa da ake cewa ai an yunwa ba abincin ba ne ba, sai ka ci abinci yanzu kafin ka kai za ka kaje yunwa ko biyu ba kana ganin ka yi tanaji abinci ka ajiye ba, sai ka ci yanzu kafin ka kai inda za ka yunwa ta kama ka dawo ka ci. Haka ne jarabawa. Ya sa yunwa bala'i ne, ya da ta jarar mutane da ita sai ku gura ku da abinci kun zama yunwa, ko kuma ka ci bayan sati ɗaya mu ce ganka sai ce wannan ko baka lahiya, sai ce wallahi lahiya ta kalo kuma ina ci, sai ce wallahi wannan yunwa ta kama. Allah yake cewa wal khawfi, kuma Allah ya sanya musu tsoro, shine tsoro na yaƙi. Kullum suna jin tsoron manzo Allah zai yaƙe su. Kun san reshe ne ya juye da muji an ci Bahaushe, su suke cin zalin musulmai. To daga ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu tsoron musulman. Sai samu ga Allah ya ce an taimake ni da tsoro. Daga cikin abubuwan da Allah ya ba manzon Allah waɗanda babu masu shi sai shi, ya ce an taimake ni da tsoro tsawon wata ɗaya. Kenan duk waɗanda suka ji labarin manzo Allah zai kai musu yaƙi, za ka ga suna barazana suna ce ai yanzu mu za mu magana shi, amma in ya rage tsara wata ɗaya sai ga mutane suna neman barin garin, tsoro ya kama su. To sai Allah ya jarabe su da wannan tsoron ba a nemo. Bima kanu yasna'una, game da abin da suka kasance suna aikatawa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan ita ce sunnar Allah da ta gudana a kan kafiran Makka lokacin da suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka sunnar take a ko suwaye in suka kafirce wa Allah, Allah zai bar su zauna lafiya. Yanzu dai kun gan mu nan muna cikin yunwa, ga wadatar abinci, amma hajaran majama kowa kan gani neman abinci ne za shi. Ba mu tambayar kanmu me yasa ina rantse da Allah ba zan yi kafara ba cikin masallacin nan, inda za a ce a kulle mu tsawon wata guda, wallahi wani kafin watan nan guda ya kare gida ne babu abin da za a ci ko a wada. Jama'a ba mu tambayar kanmu, mu tambayi me yasa ai yanzu ba mu ce na abinci ba. Da ka ga mutum yana ina za ka na abinci, ina ka yi to na abinci ko bi ba ka yi, duk in ka ga mutum bai tsere mu bakin shi to ba inda za shi. Idan kullum mutum yana to na yawa da ka gani ina son gida wani, amma na abinci sun hana ya samu gida. Wallahi wannan ina son ƙara aure, na abinci sun hana ƙara aure. Wannan ina son ya sai mutum. Matsalar me, me yasa muka kasa wuce da abincin mu? Kun yi mutanen Makka, Allah ya ce mun yalwanta musu abinci suna sa mishi sauƙi, amma da suka kafirce wa Allah sai muka matsa komai. Don wanda ta ga Allah ya matsa komai, mu je mu ne dukkan mu. Wallahi mutum kullum yana fama da mutu, wallahi matsala ce, zunubi ne ya mana yawa, Allah ya sa mu gyara. ولقد جاءهم رسول منهم Allah ce hakika mun zo ya zo musu da gare su ana jinsin su kuma yaran su fa kadzabuhu amma su kare tashi su cikin imani da shi fa akhadahum al-adab wa hum zalimun sai azaban Allah ya kama su suna masu zalunta kawo su ana suna masu zalunci inda Allah ya ce su gure cikin kubure saka abin duk wanda ya karanta maganar Allah zai ta fama zai ta fara sai kaga kamar za ka kama sai zama abin ba za ka kama shi fakulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiban ku ci daga cikin abin da Allah ya arzikta ku da shi na kayan noma da na dabbobin gida da abin da ya kama da wannan halalan a matsayin halas gare ku tayyiban daddaka washkuru ni'matallah ku gode wa ni'imar da Allah ya yi muku. Ibn Abbas ya ce washkuru ni'matallah ay warkuru ni'matallah ku tuna ni'imar Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance Allah shi ne kuke bauta wa Allah madaukin sarki isa mafaci kenan godiya ana haɗa ta da aiki ne ana haɗa godiya ne da aikin ƙwarai Allah ya yi ma ni'ima ya kyautata maka to fa ka zama butulu ba ka yin abin da ya kamata ka daure ka rinka yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so innama harrama alaykum al-maytata lalle abubuwan da Allah ya haramta muku ko musulmai shine maytata abubuwan da yake moshe ne abin da ya mutu hatfa anfihi ba tare da an yanka shi duk abun da ya mutu ba tare da an yanka ba in dai ba wanda sunna ta keɓance shi da ambato ba ku haramun ku ce shi ko manzo Allah yake cewa uhillat lana maytatani wa damani an halasta mana mu musulmai jini biyu da kuma moshe biyu yace jinin nan biyu shine sefa da kuma kifi sefa da hanta ko shi kuma moshe da aka hana aka halasta mu guda biyu shine fara da kuma kifi an fahimta wasa a ƙarshen cikin wannan hadisi mun yi bayani cewa menene hikimar da yasa Allah ya haramta mana cin abin da yake moshe ne ranan nan mun yi bayani cewa abin da yake rayuwa a bayan ƙasa in dai yana numfashi ne to ya zama ɗayan biyu ko dai ya zama to ya dogara mun da jini yake rayuwa ko ya zama bai dogara da jini ba idan ya dogara ne da jini ya mutu ba a yanka ba ba a ci saboda cuta tana tsayawa da cikin jini amma in bai dogara da jini ba ya mutu za a ci saboda cutar da take tare da shi ba za ta tsayawa da bai da jini yana daga cikin hikimar da yasa aka halasta mana cin moshi na fara saboda fara ba ta dogara ne da jini ba fara ba ta dogara da jini ba waye ta wayan ka fara ne da jini to kenan babu cuta ko mutum ba zai kama ko ba ta da lafiya ba cutar ba zai tsaya kun gane hikimar al'amari kenan da Allah ya haramta mana cin moshe dan maslahar kanmu ne dan an tausaya mana ne kan mu fada cikin halaka shi ne sai Allah ya ce innama harrama alaykum al-mayta an haramta muku cin moshe ne wa dama da kuma jini kun ga yanzu shi kuma ta hito me yasa aka haramta mana jini in kai yanka dabba duk ciwon da aka gare ta cikin jinin zai bishe ta to in ka ci jinin in dabbar tana da cuta za ka ci wannan cuta ke yasa sai Allah ya ce kan mu ci jini haram shi yasa an ka ce mu yanka za ka kawo ma dabba ba ta da lahiya tana da cuta tana da maladi contagious amma sai zaman to in kai yanka wannan maladin sai ya biji bai tsayawa cikin nan sai ka ci lafiya kalan ko abin da ya kama don ka ci jirin sai ka zama ka contamina abin da yake cikin dabba ana ce ka a ci jini kuma Allah ya san ɗabi'ar mutane akwai waɗanda suna son jini saboda an dafa shi ya yi gyaru daɗi a gare shi wane ci kamar nashi na dai ga yadda ake gyara shi amma mun ci ba amma da ga alamun zai dadi ne wannan kasashe dabba da za a yanka za ka ga ana tattada jini sai a bar shi ya sandare sai a dafa shi a sa mai kaya da komai da komai a rinka ci Lagos ana yi sai ne ga akwai wanda sana'a suke nan ma Allah ya ce haramun kai musu ne karanta shi na'am wa lahmal khinziri da kuma naman alade wa lahmal khinziri da naman alade shi ma Allah ya ce karkace shi kuma naman alade menene hatsarin da yake ciki yana dauke da hatsarurruka da dama daga cikin matsala alade shi yana da kitse ne mafi yawancin cututtukan nashi ko an auna ba a ganin su suna cikin kitsen shi sannan matsalar cutar alade yana dauke da nau'ukan cuta waɗanda in ka dafa su zahin ƙara musu ƙarfi yake in ka sa su cikin firigo kuma sanyin ya ƙara raya su ka san akwai tsarin kiwon lafiya sai a ce wani abu a sa shi cikin sanyi in akwai cututtuka wasu sai sanyi ya kashe su sai kuma a zo a dama in ba su yi da mutuwa ba wasu sai zahi su kashe shi to shi na alade akwai wanda zahi ya kara musu rayuwa da ƙarfi sanyi ya kara kenan duk yadda kai in ka ci za ka kamu da cuta Allah ya ce ka kuci sannan ga shi da arha babu naman da yake nama alade arha wani dai kasashen da ake yin shi ka je za ka san kilo na rago jika uku sai ka je gurin alade a ce kilo jika ya ga in ba sa'a ba sai da Allah ya rufe ki na ne muke fa ma uhilla li ghairi llahi bi da abin da aka daga sauti aka yanka shi da sunan wani Allah abin da aka yanka shi ba da Allah ka kuci shi an yanka jini ya haita cutar ta haita amma an kace ka kuci shi kuma menene illa shi kuma ya fi sauran illa ya fi komai muni cikin su kun san illa shi ta shafi aqida ne ta shafi aqidan ka an yanka ma wani Allah kai yadda ka ci kenan ka yarda a yi ma wani yanka wanda ba Allah ba a yanka jini dan neman kusanci ga kowa sai ga Allah ka a ci shi sa ko yaya kake da mutum idan yayi yanka ka fahimci yankan nan ba dan Allah bane karka ci in ya kawo ma sai ka ce ah Allah ya saka da alheri amma mu musulmai Allah ya hana shi irin wannan yanka ba dan Allah an kare shi ba mun ci babu wani kunya ido in ya kawo gidanka ka tura yaro da kwano assalamu alaikum wane eh amina ya dan ya kata ne ka ta kai nama gidana to ban rena ba amma idan mun ga ka kasa ka kai shi gidana in kun yanka wani wanda ka san mu an ce mu tuka mu shi malaman boka ne ba haka ake ba wani duk sati za a yanka ba in dai ba dan Allah ba ne haram amma ya an yanka shi dan Allah ya halasta saboda a kiyaye muna aqida wa wasu masu kuɗi duk sati sai sun yanka sa ko rago in sun yanka dan Allah a ci amma ya an banci ba dan Allah sun yanka ka a ci shaka da Allah na muna haka a sa kan shi gidan shikenan nan da kacce babu da yi amma in ka sani shi Allah ba ya kama mu da rashin sani duk abin da kai cikin rashin sani Allah ba ya kama amma da in dai ka sani ka kai da shi na ba a yi amfani da su a ba ku su da rai babu da hiku bismillah ku ce inda dai ku su yanka ba ko ku ce bismillah ku yanka da Allah ku ce kun san tsahi kalabi ne tsahi kalabi ne akwai masu tsahi da jini sai a jini ya ce in kuna son in yi muku aiki iri kaza ku nemo dabba iri kaza ku rinka yanka mu yi amfani da jini kun san kamar yadda manzo Allah ya sifanta mana jini baya daga cikin abincin aljanna baya daga ciki da kaga aljini yana amfani da jini ya lalace manzo Allah ya faɗa
ya ce abincin aljanu shi ne nama ko wani abu da muka ce maka yara in sun ɗauka su ambaci suna Allah sai ya koma yadda yake sai su yi amfani da shi. Ya ce kashi na dabba mu daina amfani da shi wajen share bahayanmu domin ‘yan uwanmu aljanu dabbobinsu suna amfani da shi a matsayin abinci. Wannan hadisi yana nuna mana daga cikin abincin aljanu babu shi. To amma yau da kullum in kana mu'amala da aljanu sai ka gano akwai lalatattun aljanu waɗanda suke amfani da shi. Sai aljani ya ce in ka ba ni kaza zan yi ma kaza in sha jinin shi. In ka ce ka ba shi sai ya zo ya tsotse jinin in ya ga dama ko kuma ya ce yanka shi sha jinin duk ana yi. An fahimta Hausa? Wata rana wani almajirina ɗanwa shi ba ta da lahiya sai zo yana yi mata karatu da addini ya taso sai ya dariya sai ya ce in kana son in ta yi gaza kana nan ba ni shi in ka ba ni shi wallahi ina taya sai ya ce na ba ka. Yana faɗin haka sai ya ga idon zakara ya fara ɗigon jini sai ya ce kai wasana nake ban baka shi ba sai ya dariya ce wallahi kaga hannu na fara shan jini shi ainihin ne bazge shi na fara shan jini. Inda an jima kaɗan da na shanye mai jini. Ra'ayoyi suna yi haka. Shi yasa za ka ga an ce mutum ya ba da mutum aljani ya kashe shi. In kana da ɗa kuka yi rijiniya da aljani ka ce cikin ‘yanka ka ba shi wani kai tsaye zai samu iko a kan shi ya je ya mai abin da yake so. Amma in ka ce baka ba shi ba ko yana ganin ‘ya’yanka saboda kariya ta addu’a Allah bai bari abin ya cutar da kai. Kun ga wannan ɓangare kenan. To akwai wanda su kuma nasu tsahi in aka kama abu mai rai za a je aljani shi ya lalata da yake so a kan wannan abun shi kuma nan bai son ya kashe abin bai son ya taɓa jinin abin amma akwai wani abu da zai yi amfani da shi cikin wannan abin in an ka ƙare sai a yada shi. Ko mutane akwai irin wannan shi yasa irin wannan abun ma ina ba da shawara ma a nisance su. Ko wasu masu tsahi da mutane su ba sa cin mutane sai da yanka tsayi sai a ɗaure mutum a bar shi bai ci bai sha in ya mutu sai a ɗauke shi a je a zubar a kawo wani a ɗaure su kuma nasu tsayi ke masu kuɗi ba sa kashe mutum sai dai su kamo su ɗaure mu aljani shi samu wata biyu uku huɗu in ya mutu sai a ɗauke shi a kawo wani kuma a ɗaure. Allah ya kare mu ga gani Allah mabukin sarki ce ba a yi ko ba da mutuwa shi ke ta shi ke da mutum na kashe shi dama misali ko sun kisa kashi biyu ne akwai kisa na kai tsaye akwai wanda yake ka zamo dalili kun fahimta Hausa? In ka ɗaure mutum ai kai kashe shi dan a shari'a da an kama ka kai hukuncin kisa kuma ko a gaba Allah an ka zo shari'a ka kashe ta da zai ni na son in kawo ni misalin yadda wasu suke nasu tsari ne haka suke kaga wai da kawo mutane abin da kaga Allah ya hana sai mutum ya nisance shi. Ku kyara waɗannan mayagun malamai ne in mutum ya zo ya ce kai mai roƙon Allah sai ka ce shi kawo rago a yanka ina ne annabi ya zo ka kai ma annabi kukan addu’a ya ce ka kawo kaza akwai ko to daga nan za ka sani wanga malam ba mai bin manzo Allah bane duk wanda ka ce shi ma addu’a ya ce kawo kaza ka san wanga ba mai bin tafarkin sunnar manzo Allah bane to wallahi in baka nisance shi ba za ka halaka. Addu’a ana yi ne don Allah sai dai babu laihi a ɗaure addu’a saboda katta gudu kun gane misali wannan babu laihi kana da buƙata kana ganin mutum ka yarda da shi ka amince mishi kuma ka san zai ma addu’a don Allah ne sai ka ɗan dunkula ‘yan jika ko jikabi ko jikabi ya ce ana ga fita ma nan ga wannan a yi mana addu’a wannan kyautar da kai mai ba laihi ba ce kaga zai ƙara jin ƙarfi ta shi ma addu’a in kuma baka ba shi ba ba laihi ba ne amma ka zo gurin addu’a mutum ya ce sai ka ba shi kaza wannan ba tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ci gaba ko? Faman idurra ghayra baghin Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk mutumin da yace lastu, cewa dole sai ya yi amfani da abin da Allah ya haramta masa, ghayra baghin, ba tare da yanayin ta'addanci akan musulmi ba. An gane ko? Wasu malama suka ce ghayra baghin ba tare da yana halasta abin ba, zai amfani ne da shi a matsayin ya san haram ne amma ya shiga hali na cilas. Sannan wala adin, ba dan ta'adda ba, shine fa'idu tariq, mutum ne ya tahisata sai yunwa ta kama shi bai samu ya sata ba, sai ya tarar da moshi, ya halasta shi ko bai halasta ba. A gargashin wannan aya bai halasta ba. Kun gane misali, dan tana kama kasa, akwai barayi waɗanda za su bi ka daga nan har ku tai arnit don su yi sata su dawo, to sai ta bai sa'a ba, yin nemi bara bai samu ba, ya gamo shi ya halasta ya ce na ce irin waɗannan baya halasta su ce, saboda an nishi wata ƙwarita. Allah sama da shi kwanaki abin mamaki, barayi suna da ta'addanci. Hawan wannan shugaban ƙasa hawan shi ya kai ziyara Abidjan, ko in ban manta lokacin da za shi kai Abidjan akwai ɓarayin da sun kage shi suka kai tare da shi, shi ma bai san ɓarayi na ba, amma da su aka yi kwamba aka shiga jirgi da aka sabka, sai suka yi kwambar aka je hilin taron. To hilin taron ko da aka kula sun yi wa mutum uku sata cikin ɗaya na kai shugaban ƙasa, sai ga na huɗu ne sai ya lalaba ya ga wayoyin shi biyu manya babu, kuɗin da suke a ajiyar shi babu, sai ya ce bai ga kayan shi ba, sai aka ce to a ruhe salɓin kat, sai aka yi bincike sai aka gano sai nan na wasu ku faɗa ku kai ni ma ban ga kaza ba. Kai da aka duba sai aka ga duk kayan gashi gare shi ya sace, yana jira a gama taron shi dawo ne ta da ya gama nashi aiki. Sai sadan ta'adda shi ta kai ji Allah ya ce wala anin, ko dan ta'adda, to bravo dan ta'adda, karshen dan ta'adda kake wara. Akwai wani a yamu shi an cire mai miliyan 2 da kwarta ba shi, kai ka san shi Alhaji Ila, wannan abin da Alhaji Ila da Abuba, shi ma sai ya lalaba miliyan biyu da wani duka babu a taron da an kafa. Balawa ɗan ta'adda ne. Allah ya ce to duk wanda lalura ta cilasta masa ta amfani da moshi ba tare da ya halasta ba, ba tare da ya je ta'addanci ba hanyar sata, fa inna Allaha ghafurur rahim, to Allah mai gafara ne kuma Allah mai jinƙai ne gare shi, ma'ana cin da ya babu lahi lokacin da ya fita hali na lalura sai ya daina cin su. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ألسنتكم الكذبة ودين فتر إرن أبن دهرا سنكسكي سفن تامك ونقريا كنا تيوى هذا حلال ونا أبن حلسني وهذا حرام ونا أبن كم حرامني لتفتروا على الله الكذبة لنك تلك الأيام وجنينا تبعي فأنا أبني أن أبي حلستابا كوكشي حلسني Allah bai haramta ba, ko ku ce haram, Allah ya ce fakkuyi wannan. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun, lalle wa'inda suke kirkira ƙarya su jingina ga Allah ba za su rabauta ba, in dai sun mutu ba su tuba ba. Mata'un qalilun, rayuwar duniya ɗan kaɗan ne, ma'ana duk daɗin da za ka ci duniya ɗan kaɗan ne in an ka kiyasta shi da daɗin lahira. ولهم عذاب أليم كما سنع الأذاب أمير الذي على من لحظة ولا تيائي. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك أكن يقول ألا يكتشعوا أكن وإن نند سكا كركتي لك الدين المسلمين سكا لك الدين يهودين معنى يهودا واكنا حرمنا عليهم ما قصصنا عليك نيني نكار عليهم أما عن الرآن ana haramna ma qasasna alaka, mun haramta musu abinda muka baka labari. Aina ya samu labarin shine ranar da muka yi muqaddima na wannan sura, muka ce wannan ayar ita take ƙara ƙarfafa cewa suratul Nahl makkiya ce, kuma ta safka ne bayan an safkar da suratul An'am. Dan cikin suratul An'am Allah ce wa alal ladina hadu haramna kulli zuhr ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذاك شن آية شن الله يا بامو لاباري كذا 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 يا فار تو ذا أكو زونن بامو قاتا أي تفصيل منين أن حرم كاموس إن لا ما أعصود ذا تقبع شتا أني بياني نسي أزو أسي أي من حرم كاموس أبن ما كباك لاباري ina wannan labari duk wanda yake son ya ji shi kar ya koma suratul An'am. Da Allah yake cewa su Yahudawa mun haramta musu duk wani abin da yake da tako irin na akuya ko kuma irin dagi na saniya, kun gane ko? Allah yake cewa mun haramta musu man kitse, duk abin da yake ciki na kitse mun haramta musu, sai dai abin da bayan su ya dauka ko hanjin su ya dauka ko kitsen da ya haɗu da kashi. Allah ce mun yi haka ne don mu saka musu game da abin da suke aikata wa na zalunci. Allah ce wa inna lasabiqun, mun ne masu gaskiya ga duk abin da kuma kunta. To wancan bayani da ya gabata a cikin suratul An'am da Allah ya zo ana sai su wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alayka, akan waɗanda suke Yahudawa ne mun haramta musu abin da muka baka labari a cikin suratul An'am min qablu, kafin zuwan wannan sura. Sisa sai ake amfani da min, sai aka ce qablu ba ce qabli ba, da a nuna ma akwai shay'un mahdhuf kenan. Min qabli nuzuli hadhihi al-aya qasasna alayka ma haramna alayka, da abin da yake magana. Amma zalamnahum wa muzalimce su ba, walakin kanu anfusuhum yuzlimun, sai dai su sun kasance suna zalunta kawunansu. ثم إن ربك للذين عملوا السوء سنن إن ربك للي أبنجدن كيا محمد صلى الله عليه وسلم للذين عملوا السوء قمير دو إن سك أيك تأيكي نلي في بجهالة أتكابش سني مغانكو دو أبن دمتنيي كودا رقنقنيي koda ya sani ne sabawa Allah sai a ce bi jahalatin, saboda inda ka san hukumar Allah ba za ka yi daga sabawa Allah. To duk waɗanda suke wani laifi a cikin rashin sani, sun matabu sai suka tuba daga baya, min ba'di zalika, bayan wancan laifin da suka yi, wa aslahu, suka gyara halayensu, suka gyara ayyukansu, inji Allah, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, lalle ubangijinka mai gafara ne kuma mai jin kai ne, bayan wancan laifin da suka riga suka aikata Allah zai yafe musu. Shi ne min ba'd hal ma'ana min ba'd al mautawati, ma'ana bayan sun tuba to Allah zai gafarta musu kuma ya jin kansu a bisa abin da suke aikata wa nan gare. Inna ibrahima, lalle annabi ibrahim kana ummatan, ya kasance jagora ne, ana yin koyi da shi. Daga cikin ma'anar umma akwai al-imam, jagora ke nan. Da aka ce umma ana nufin imama, ana jagora ne ga mutanen kirki. Wasu malamai suka ce dan me aka ce Ibrahim jagora ne, saboda shi kowane mutane, kowane ma'abuta addini suna son su ce shi Ibrahim nasu, kowa yana son ya jingina annabi Ibrahim nasu, kun gane ko? Shi yasa Allah ya ce mai imam, kuma dai haka Allah ya zaɓe shi. Qanitan lillah, mai biyayya ne ga Allah, shi ne muti'an lillah, shi ne qanitan lillah. Annabi Ibrahim yana biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne qa'imun bi awamirihi, yana tsayawa a kan umarnin Allah, duk abin da Allah ya ce shi yana yi. Hanifan, sannan musulmi ne wanda yake miƙaƙƙe a kan hanya ta gaskiya. Kasa akwai musulmi wanda yake race-race, to Annabi Ibrahim ba haka yake ba, shi hanifan ne, yana mai karkata daga shirka zuwa ga tauhidi, kuma akan tauhidin yana mai tsayawa ba tare da yin haka-haka ba. Allah ya kare mu. Wa lam yakun minal mushrikeena, Annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikeena ba. shakiran li an'ami, yana mai godiya game da ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa. Ijtabahu, Allah ya zaɓi annabi Ibrahim, wani zaɓi ya yi masa, Allah ya ba annabi Ibrahim annabta, kuma ya tabbatar da shi a kan musulunci, wannan babban zaɓi ne. Wahadahu, kuma Allah ya shirye da shi ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya madaidaiciya, shi ne musulunci. Duk wata hanya da ka bi in ba musulunci ba ne karkatacciya ce, hanya ta daidai shi ne musulunci. Allah ya tabbatar da mu a kan musulunci. Wa atainahu fid dunya hasana, mun ba shi kyakkyawa a nan duniya. Ibn Abbas ya ce shi ne waladan salihan, mun ba shi ɗa na gari a nan duniya. Wasu ka ce a'a, wa atainahu fid dunya hasana ai sana'an hasanan, kyakkyawan yabo. Duk wanda aka ambaci annabi Ibrahim zai yabe shi, sai ya jinjina masa, sai ya ji a ce inda ma shi ne, kaga wannan ba kami alheri ba. Wa fil akhirati lamina salihin, sa'annan a ranar lahira yana tare da mutanen kirki, amma yana tare da ƴan uwan shi manzanni a cikin gidan aljanna. Wa innahu fil akhirati, ko ana madi, wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma lallai shi annabi Ibrahim a ranar lahira yana tare da mutanen kirki. Thumma awhayna ilayk, sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya Rasulullah. Alwahayi ana ai al'amr, muka baka umarni cewa an ittabi millata Ibrahim hanifa, ka bi tafarkin annabi Ibrahim, shi ne hanya mai gaskiya, hanya addinin musulunci kenan, karkata da shirka zuwa ga tsayuwa ga ibadar Allah. Wama kana min al-mushrikeen, shi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba. Innama ju'ila as-sabtu, Allah subhanahu wataala ce lalle an sanya ranar asabar. Ju'ila as-sabtu bi ma'ana hurrimaha, Allah ya haramta ta ala alladhina ikhtalafu fihi, game da waɗanda suka yi saɓani gare shi. Gare shi mina na aifi yawmin juma'ati, wanda suka yi saɓani a kan ranar juma'a. Gane ko? Abin da ya faru shi ne, Yahudawa an umarce su da girmama ranar juma'a, sai suka ce ai su za su ɗauki ranar asabar ne a matsayin ranar girmamawa, inda ranar nan ne Allah ya ƙara halittun sammai da basai, nan ne Allah ya maida ranar hutu. To su ranar hutunsu shi ne ranar asabar. Sai suka ƙiyarta su riƙe juma'a yinin da yake abin girmamawa ne. Suhu nasara da suka zo aka ce su girmama ranar juma'a, sai suka ce ranar da Allah ya fara aiki ranar ne su za su zama ranar hutu a gare su, kuma za su saba mai Yahudawa. Sai suka riƙe ranar Lahadi abin girmamawa. Musulmai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya dawatar da su da girmama ranar juma'a. Shi ne Allah yake cewa wa'incan abinda suka yi laifi ne sun girmama abinda ba a ce a girmama ba. Shi sai Allah yake ba mu labari anan inna ma ju'ila as-sab, a haƙiƙa an sanya ranar asabar haramun ne ala alladhina ikhtalafu fihi, game da wa'inda suka yi saɓani a cikinsa. Wannan dalili na fihi yarji'u ila yawmil juma'ati, yana komawa ne zuwa ga ranar juma'a. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum, lalle Allah zai hukunci tsakaninsu. Nan bainahum ai bainal yahudi wan nasara, Allah zai hukunci tsakanin Yahudawa da Nasara yawmal qiyamah, da tashi kar qiyama. Fi ma kanu fihi ikhtalifun, game da abin da suke yin sabani a cikin sana addini. Allah ya ce da annabinsa, ud'u ila sabila rabbik, kai kira zuwa ga addinin ubangijinka. Sabil bi ma'ana addini, kai kiran mutane zuwa ga addinin Allah. Bil hikmati, da hikima. Ibn Abbas ya ce al hikima anan shi ne Qur'ani. Wa'azi ba a yin shi da dabara, ba a wa'azi da iya magana, ana wa'azi ne da Qur'ani. Duk inda da'awarka za ta je, to ka yi ta da wasu ayoyi na Al-Qur'ani. Ka zo kana yin mutane kwatance, ko kana yin musu gata na ko labarin an zan kuribi din kai amfani da qur'ani wajen da'awa in zaka kafa hujja ka kafa hujja da alqur'ani ko ka kafa hujja da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in kai wannan kai aiki da hikima amma ka zo kana mutane wa'azi kana musu misali kana musu kutance Allah ba irin wannan wa'azi yace aiki ud'u ila sabili rabbika bil hikmati kiraye mutane zuwa ga addinin ubangijinka ta tayin da amfani da alqur'ani wal maw'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau ma'ana kai musu wa'azi da qur'ani magana mai kyau ka san wani zaka ga ya mai magana abin da zaka faɗi gaskiya ne in baka amfani da usulubin da ya dace ba sai a samu matsala to koda abu zaka ga ya mai mutum gaskiya ne to ka sanya girmamawa a yayin da kake magana da wanda kake magana da shi haka ake shi ba a son mai da'awa ya zama tobai da ladabi bai da girman mutane in zai faɗi magana bai tsaya ya duba ko ni za ka yi kirin ƙasan ilimin wannan da za ka yi a yayin da kake kiran mutane zuwa ga addini wajadilhum billati hi ahsan ka tattauna da su da abun da yake shine mafi kyau ma'ana mai shine la ilaha illallah kai musu jayayya da abun da yake la ilaha illallah kuma yahudawa za ku tattauna da su to ku tattauna da su akan abun da ya shafi alqur'ani da kuma abun da ya shafi kalmar la ilaha illallah sauran mutane ma in za ku tattauna da su da abun ya haifa qur'ani ya haifa sunna a daina wannan tattaunawa abun sa mutum ya zai ce ku yi muqabala akan kaza sai ka duba akwai maslaha ko babu idan akwai maslaha to a tattauna amma ka ka tafiyin qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole zai dauko magana wajen qur'ani ya ce ya aje ta ya tsaya qur'ani ya tsaya sunnar manzo Allah dan nan ba a ruwa amma ko zo kana tattaunawa da mutum an ji ana dauko tarihin wani ko mutuncin wani ko kaza kaza ne wannan duka zai kawo wani natija sannan mu matasa mu kiyaye jama'a ba komai bane za a zo ana muƙawala wani ka faso da ta tawo ka ce kun zo ku yi muƙawala kamar kana tallata shi ne kamar kana tallata shi ne ana son a san shi a duniya kakka yadda in ya faɗi abu sai da ya kala faɗi ta shi ka faɗi naka sai ka ce mutane ku yi hukunci tsakanin magana ta da magana wasu malamai kamar ka kira kaka ce wani wasu malamai sun ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan maganar tasa ta saba ma maganar Allah da manzonsa saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da wannan ne muka kafa muku hujja su ma in abin da muka faɗi ba haka bane su zo su kafa hujja kamar yadda muka kafa hujja da aya da alqur'ani mutane ba za su yi hukunci ba shi ya zo ya ce da shi kake ka kira shi amma ya san da shi kake kuma su ma masu ji sun san ko da wa kake to ka tallata naka mu tallata sunnan manzo in mutum ya zo ya kawo bid'a yace kaza dai kaza ne kaza kaza ne in ya kare sai mu ce wasu sun ce kaza ne kaza ne su ce kaza kaza ne to manzo Allah shi kuma ya faɗi sabanin nasu to sai mu hukunta manzo Allah to da ƙarshe sai ce mu mutane ku yi riko da manzo Allah ku bar nasu mutane ba za su gyaru ba yana haka ne zaka zo kana hayaniya da mutum dai ka faɗi ko dai ka faɗa mun gaskiya ne Allah yana bada albarka a ciki inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle ubangijin ka shine yafi sani game da waɗanda suka bace daga tafarkin sa huwa a'lamu bil muhtadina shi yafi kowa sani waɗanda suka shiryeyu ne Allah sa mana shi to wannan shine da'ibi na ahlus sunna shi ahlus sunna bai shakka ahlu a tattauna bai shakka ahlu a tattauna wanda bai da gaskiya shine bai so a haɗu in kuma an haɗu shine yake jin kunya in dai kana da gaskiya min da aka zo baka jin kunya wannan shine ka'ida wa in aqabtum in za ku yi ramuwa za ku yi uquba ga wasu mutane fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi to ku yi ramuwa irin azabar da aka yi muku irin yadda suka cutar da ku ku kuma ku yi daidai nan ka ku kara ولئن صبرتم إن ذاك يحقق كادس لهو خير الصابرين شيء في أخير المصنع متن يتو تردك كان إرامة تكتن ديما باليه بني أمسلين تي كرامة أما ككوتي إياي ديما إن ذاك يحقق يحقق شيني بزماء خير أنت أسفقد دولنا آية bayan yakin Uhud an kare sai da Hamza da sauran sahabbai an karkashe su da aka zo aka sassara Hamza aka cire kunnuwansa aka cire hancinsa aka fasa shi aka ɗebo hantarsa aka kai mai Hindu hantar shi ta ɗebo hantar da rai tana taunawa tana fushi manzo Allah da yazo yaga abin da aka Hamza yace na rantsa da Allah sai na yi mamutun 70 irin abin da aka yi Hamza a matsayin rama sahabbai suka ce in ta saki hadawa za mu rama abin da aka yi Allah ya bar su da hankali ya kwanta sai Allah ya ce lalle an cutar da ku kuma in za ku rama ba mu hana mu amma da kuka ce sai kun yi mamutun kaza a ku dai rama yadda aka yi in ma kun ka hankula yayi Manzo Allah sai kafara rantsar da yace ya haƙura. Eh musulmi ba in ta addaba ne. Ta ƙara nuna cewa musulmai ɗan masu haƙuri su yake ta kasu haƙura. Hindu lokacin da ta tauna wannan hantar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a tambaya mai ta haɗe wannan hantar aka ce ba ta haɗe ba. Yace inda ta haɗa hantar ne da ba za su shiga wuta ba. Naman Hamza duk wanda ya hada jikin shi da shi yana da naman Hamza a cikin jikin sa Allah ya ce za a ce wata za ta fara shi saboda darajar sa da naman amma daga ƙarshe Allah ya mata arziki ta musulunta kun san aiki na ta sa bawa wani bawa da yake cewa Wahshi shi aka dauki jingarsa aka ce da shi in ya kashe Hamza ya zama da aikin da ake so yake ne shi ko ya iya harbi saboda kwarewa akan harbi sai aka sa mace ta daura zobe a saman kanta tana rawa tana juyawa amma da ya seta sai da ya jefa mashi cikin hudun wannan abin da yake saman kanta ya wuce bai taba saboda kwarewa kullun training da yake ya kashe Hamza ne da aka zo yaki Hamza kawai ya kashe sai aka inta shi shine wannan bawan Allah shi ma daga ƙarshe sai ya musulunta yanzu in yazo ya zauna mu za Allah ya ganci sai da ƙarshe mu za Allah ya ce an karbi tubanka amma ka je mu daina ganin ka daina tuna mana abin da kai mu duk da mun yaye maka shi yasa abubi ba a manta su alheri da shari ba a manta ba in mutum ya yi ma sharri ko ka yaye mai duk sadda kan gashi sai ka tuna wannan abin da ya ma sai dai ka ce to ko ni in Allah ya ce ai mun yaye haka in mutum ya yi maka alkhairi da ka gaishe alherin nan zaka tuna sai sa addinin mu yake kira akan kullum mu shuka alheri kullum mu shuka alheri shi ko abin ya danne shi sai da aka zo gazo ta yamaman yamama kabila su hanifa banu hanifa amma manta banu hanifa shi ya kashe mu sai da mutarkaza sai yazo yana cewa na gode wa Allah da ya sa ni kashe muƙiyin manzon Allah kuma yadda ni kashe masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na lamu wannan da wancan amma dai duk daga ƙarshe dai an aljanna ne radiyallahu anhu wa radiyallahu ka isa ka shiga tsakanin Allah da bayin sa to ka bare kawai na samu na shi yana magana ne akan wasu an kashe musu mutum biyu da suka ta yarda ma sun kashe mutum goma sha wani abu yake cewa akwai jahilci a tare da mu hayan wannan yana nan abu da jahilci da yawa cikin mu wanda ya kamata mu kiyaye sannan akwai wasu ba jahilci bane yake tare da su shedan ne yazo ya karhi sun san hukuncin nan sun san wannan aya amma ba su cikin wa'incin da manzo Allah ya ce laysa shadidu bis su'ati إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب mai karhi yana kada maza ba shine karhi ba, mai karhi shine wanda in ran shi ya baci sai ya hakuri ya iya juye zuci, dan ka juye da ranka ya baci in aka zo maganar Allah ta shigo ka ba ranka hakuri abun ya karhinka. Yanzu wannan ba haka kadai ba, ko tare da wasu ne kuke mu'amala ko cutarwa ta baki ko abu kaza ko kaza ka yahe yahe kace sai ka mama yahe yahe kace sai ka mama Allah ya samu lafiya nan ne muke wasbir ko wa in aqabtum in za ku yaramuwa dan an yi muku wani abu fa aqibu bi misli ma uqibtum bi kurama gurgurun irin cutar wanda aka yi muku wala in sabartum in da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirin shine zama alkhairi ga masu yin hakuri wasbir ya rasulullah kai hakuri wa ma sabruka illa billah ba kai hakuri bane dan kowa sai dai dan Allah ina hakurin ka ba dan kowa kai shi ba sai dai dan Allah wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki game da su suwaye su masu ma izgilanci inda za ka ga Allah ya naka da su kada kai da mu kafa da inci wala taku fi dhaikin mimma yamkurun sannan kakka kasance da kunci a cikin zuciyarka game da abin da suke kullawa na makirci ma'ana game da abin da suke fadi a kanka kai hakuri duk abin da za su ce kai hakuri ka kiyaye su da ina ne manzo da ya samu wannan fatakarwa saboda shi da'i ne mai da'awa ne in kana da'awa sai kai hakuri kai hakuri da abin da ake fada maka sadda wasu suke kullama makirci ka san ana kullama zagon kasa kuma ka gane ko su waye kai hakuri amma dan Allah Allah yana tare da kai shi zai baka nasara akan su inna allaha ma'a alladhina taqaw Allah yana tare da mutanen da suke tsoron sa wallazina hum muhsinun ko su kasance masu kyautatawa a wajen maganganun su da ayyukan su Allah wa yakin sarki ka samu kasance daga cikin masu kyautata aiki da magana Allah ya samu dace mun zo surar Isra sura ta 17 daga jerin surori na alqur'ani mai girma ina ganin yanzu mu taba mukaddima na wannan sura akwai lokaci minti na wasu minti 8 ko har mu taba kadan daga cikin mukaddimar wannan sura suratul isra'i sura ce makkiyya sura ce da aka saukar da ita a makka shine abinda malaman tafsiri suka yi ittifaqi akan tana dauke da mawdu'at makkiyya dauke da mawdu'ai da suke bayani akan abubuwan da ya faru a garin makka sai dai wasu malaman sun ambaci wasu ayoyi a cikin suratul isra'i cewa wannan ayoyi an saukar da su ne a madina duk da yake akwai malaman da suke ganin safanin haka aya na 60 a cikin suratul isra Allah yake cewa in qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nasi wa shayatan marbuna wannan ayar wasu malaman suna ganin an saukar da ita ne a garin Madina an saukar da ita ne dan ƙara natsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu sai dai Ibn Abbas ya ce ayar duk da wasu suna cewa an saukar da ita ne a Madina tana dauke da ma'anar Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Isra'i da Mi'rajin manzon Allah ya faru ne ba a Madina ba ina ya faru a Makka a Makkan ma shekara ɗaya da rabi aka yi Isra'i da Mi'raji kafin a yi hijira a dawo garin Madina kenan in aka ɗauki haka ita ma ayar tana iya komawa Makkiya ba Madina a ƙarshen wannan fahimta kun gane ko sannan aya ta 76 da Allah yake cewa wa in kanu yastafizunaka min al-ardi yukhrijuka minha fa idan la yanfasuna khilalaka illa qalila khilafaka illa qalila kuma wasu malamai suna lissafa ta a matsayin aya ce da aka saukar da ita a garin Madina sun ce dalilin saukar da wannan aya Yahudawa suke ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce kai annabi ne to ka je inda annabawa suka zauna shine yanke sha Allah ya hane shi da zuwa a wannan yanki saboda alƙawarin da yake tsakanin shi da mutanen Madina cewa zai zauna da su zai rayu da su. Malama suka ce kenan wannan aya duk da wasu suna gana an yi magana ne akan kore akan Yahudawa, amma bayani yana tabbatar da cewa aya tana magana ne akan mushrikan garin Makka, su ne Qurayshawa. Ana magana ne akan mutanen Makka ba mutanen Madina bane. Sannan dai duk da haka yana nuna cewa ayar din Makkiya ce. Dan ma'anar ayar da take nuni a ƙarshe da Allah subhanahu wataala yake cewa duk da yake sun yi kusa da su fitar da kai daga garinka, ma'ana su zauna a ciki, to koda sun fitar da kai daga garin Makka ka koma garin Madina, su ma ba za su tsaya bayanka ba sai ɗan zama kaɗan. An ce da yin wannan bayani bai wuce shekara ɗaya da rabi ba sai aka zo aka yi yakin Badar. Yanayin haka ne yana nuna ayar ita ma tana iya tsoki ma'ana a safar da ita ne a garin Makka. Sannan abin da ya kama da wannan daga ciki akwai ayar da Allah yake cewa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. In ce ita ma aya ce daga cikin ayoyin da aka saukar a garin Madina. Wallahu a'lam. A taƙaice dai ƴan uwa masu girma, suratul Isra'i madaniyatun ittifaqi ahli al-ilm sura ce da aka saukar da ita a garin Makkiyya, sura ce da aka saukar da ita a Makka a bayanan gabaki ɗayan masu fassarar Al-Qur'ani mai girma. Muqaddima ta biyu, suratul Isra'i tana da sunaye guda uku kamar wasu surori. Yana da a baya mun yi bayani kamar suratul Fatiha tana da surori da dama, suratul Baqara, suratul Ali Imran suna da sunaye daban-daban, suratul Tauba da muka zo mun yi bayani akan nau'i-nau'i na sunayenta, da dama suratul Isra'i tana da suna fiye da ɗaya. Daga cikin sunayenta suna mafi shahara shi ne suratul Isra'i. Da aka ce buɗe suratul Isra'i ita zai je ya buɗe sura ta 17 a cikin Al-Qur'ani. Malamai suka ce an samu ta wannan sura ne saboda tana kunshe da bayanin da Isra'i da Mi'rajin da manzo Allah ya yi daga garin Makka zuwa Baitul Maqdis. Sannan ana ce da ita suratu Bani Isra'il. Suratu Bani Isra'il saboda ta kunshi kissa daga cikin kissoshin ɗayan annabi Abu wanda za mu je ta cikin wannan sura. An fahimta wasa? Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Aisha yace take cewa annan nabiyya la yanamu hatta yaqra'a surat Zumar wa Bani Isra'il, yace manzo Allah bai kwanta ba sai ya karanta surat Zumar da surat Bani Isra'il, tana nufin suratul Isra'. Wannan ne sahabbai suka samu mata suna cewa daga cikin sunayenta akwai suratul Bani Isra'il. Allah ya godin sarki da samu dace. Suka ƙara kafa hujja da hadisin da Abdullahi bin Mas'ud yake ba da labari a riwayin Imam Bukhari yake cewa suratu Bani Isra'il wa suratu Maryam wa suratul Anbiya annahunna minat-taladi, yace suna daga cikin surori na farko-farko wa'inda na koya daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin falalan da shi wannan Abdullahi bin Mas'ud ya samu, ya koyi surori 70 na Al-Qur'ani daga bakin manzon Allah. Sura 70 manzon Allah ya maimaita su ya iya
nayi ko
yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yaqra al-Qur'ana qaddan kama anzalahu Allah falyaqra ala qira'ati bin ummi abdi, duk wanda yake son ya karanta Qur'ani danye kamar yadda Allah ya saukar da shi, shi qira'a irin ta ibn ummi abdi qira'a ta Allah ne to da su da can sun ka samu abin in ko fa san da ya karanta sura 70 a bakin manzon Allah ai ba ai mai magana alalanci. Allah ya samu dace. To a wannan bayani dai suke ƙara ƙarfafa cewa suratul Isra ana ce da ita suratu Bani Isra'il. An gane ko? Sannan ana ce da ita suratu Subhan rana ce subhanu ladhi asfa li rabbihi wannan sura daga cikin sunayen wannan sura muqaddima ta hudu shine bayani akan adadin ayoyin wannan sura surar tana da aya 111 tana kumshe da kalmomi 1563 tana dauke da harafi 6460 wanda shi yake nuna duk mutumin da ya karanta suratul isra zai samu lada 64600 Allah ba mu kun karanta ta la'akari da wasu na sun fara kwana kuma daidai da mun canje lokacin mu za mu tashi a muqaddima na biyar a cikin suratul isra sai mu dora zuwa abin da Allah ya so wanda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك